Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su yayin da ake samun karin mayakan Boko Haram da suke mika wuya ga dakarun Najeriya. Sannan za ku ji dalilin da yasa wani mataki mai rike da makamin kansila a jihar Kano yake ci gaba da sana'arsa ta sayar da shayi duk da cewa shi kansila ne. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Sambon zai gabatar mana. Baya ga haka muna tafa da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya cikin na.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Jami'an sojin Amurka na gargadin gwamnatin rukun kwariya ta Mali kan kariya duk wata yarjejeniya don amfani da sojojin haya daga Wagner Group na kasar Rasha don taimakawa tsaro da yaki da ta'addanci. Makonni da yawa jami'an Amurka da na Faransa sun yi kokarin hana shugabannin Mali ci gaba da wata yarjejeniya da aka ba da rahoton cewar za ta biya Wagner dala miliyan 10.8 a kowane wata ga sojoji 1,000 don horar da sojojin Mali da samar da tsaro ga manyan jami'ai. Yanzu hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce irin wannan yarjejeniyar na iya kawo cikas ga kasar Mali ta hanyoyi da dama. Idan aka yi la'akari da tarihin kamfanin rukunin Wagner, idan waɗannan rahotanni suka tabbata da gaske, duk wata rawa da sojojin hayar Rasha za su taka a Mali za ta iya dagula lamurra da ba su da tabbas. In ji mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Cindy King ta shaidawa muryar Amurka. Cindy ta kuma yi gargadin yarjejeniyar tsakanin Mali da Wagner Group zai rikitar da martanin kasa da kasa don tallafawa gwamnatin rukun kwariya. Amurka tana ba da horo da sauran tallafi ga Mali yayin da take kokarin fuskantar barazana ga kungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban, ciki har da kungiyar IS mai girma a yankin Sahara da jama'atun Nusrat al-Islam wal-Muslimin mai alaka da Al-Qaida. Jim kaɗan bayan Taliban ta hamɓarar da gwamnatin Afghanistan, gwamnatin ƙasar Canada ta sanar da cewa da farko za ta yi maraba da 'yan gudun hijira 40,000. Sake tsugunarwar na faruwa ne a yayin tashin hankali a Afghanistan da kuma kazancewar zagaye na hudu na annobar COVID-19 a Canada. Rukunin farko na 'yan gudun hijirar sun sauka a kasar Canada. An keɓe su nan da nan na tsawon kwanaki 14 a wani otel da ke Toronto. Sannan an yi musu allurar rigakafi ta COVID-19, yanzu kuma an sake tsugunar da su a sassa daban-daban na kasar ta Canada. Chris Freston, babban jami'i ne na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta British Columbia, hukumar da gwamnati ke tallafawa. Freston ya kwashe tsawon shekaru 30 yana aikin agaji don taimakawa 'yan gudun hijira a Canada. Kuma ya ce taimakawa 'yan gudun hijirar Afghanistan abu ne mai matukar muhimmanci. Bambancin tsarin jigilar Afghanistan da sauran kungiyoyi shi ne gaskiya ne cewar mutanen Canada, musamman sojoji, sun shafe shekaru da yawa a Afghanistan. Akwai alaka ta kud da mutanen Afghanistan da kasar ta Afghanistan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yayin da ya rage shekaru 2 a wa'adin mulkinsa, shugaban Saliyo Julius Maada Bio ya shaidawa muryar Amurka cewar faɗaɗa 'yanci na siyasa, inganta ilimi, rukun shugabanni da suka gabata a kan laifin cin hanci da rashawa da haɓaka daidaiton jinsi su ne abubuwa da gwamnatinsa ta sa a gaba. Ƙudurorin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da bashi ya yi wa gwamnatin katutu. da hauhawar farashin kayayyaki da karuwar rashin aikin yi masu sukan lamarin siyasa na saka ayar tambaya kan dabarun rancen kuɗi na gwamnatin wanda bashin ta ya kai kusan dala biliyan 3 bayo ya ce na fara magana ne da inganta kwazon al'umma tun kafin a zabe ni ina tsammanin bisa wannan ne mutanen Saliyo suka zabe ni maimakon zaben wani mutum na bayyana musu cewar gargwado yadda Saliyo za ta iya yin alfahari da ma'adananta da yawa da Allah ya albarkace ta kamar zinare lu'lu'u da sauransu mafi muhimmanci ko mafi kima a gare ni shine bil adama ya ci gaba da cewar idan zamu iya saka hannun jari yadda ya kamata ga inganta rayuwar bil adama zai zama tushen ci gaba kuma akan waɗannan ne nayi amfani da shi a lokacin yakin neman zabe kuma ba kamar yadda sauran mutane ke tunani ba game da inganta ci gaban al'umma na ayyana shi a zaman ingantaccen tsarin kiwon lafiya ingantaccen ilimi da wadatar abinci na gane cewar ba kowanne ne ke samun damar ilimi ba saboda talaucin da muke da shi a kasar mu dan haka na yanke shawarar dauke nauyi gwamnati ta yanke shawarar biyan kuɗin makaranta na kowanne yaro tun daga primary har kammala secondary
Kwa gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya rundunar sojin kasar ta ce kawo yanzu kimanin yan Boko Haram da iyalansu 8000 ne suka miƙa wuya ga hukumomi a baya-bayan nan. Miƙa wuya da mayakan ke ci gaba da yi dai ya haifar da muhawara kasar a game da makomarsu. Farfesa Khalifa Ali Dikwa mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum. Da kuma wanda ya fada wa wakilinmu Husaina Muhammad a Maiduguri.
Kullum ina cike wanda suka ce a dawo teburin sulhu. Sulhu din na shi na alheri. Yaki da wata kasa daban da yaki da yaran cikin gida. Sojin namu suna takatsantsan domin akwai mutanen da suka yi garkuwa da su akwai yara akwai mata idan za a ce za a yi musu ruwan bama mai sai rusa da yara kanana da mata wanda ba yaki suke ba dalilin wannan abun bai kare nan da nan ba na biyu akwai wanda ainihin su suna cikin mu amma suna cin da wannan masifa domin ba su soma wannan abun ya kare ba da shi suke samu kudade kullum da ko an yi shekara 50 irin na Colombia da FARC din nan bayan shekaru 50 sai da aka dawo kan teburin sulhu ne aka samu maslaha kuma duk wanda mutanen da suka mishi da ni da wani da sauransu duka mun rasa mutanen namu ƴan uwanmu na ciki daya da yaranmu da sauransu ba wanda wannan masifan nan ba ta shafe shi ba ai soje namu da police da masu iya aikin su ba nan kawai a ci hanyar dada su a sake su su shiga bayan su da kansu ba za su so haka ba domin sai an samu lokaci irin na Niger Delta din ne inda za a ajiye su a tantance akwai wanda aka tilasta musu da karfi da yaje suka shiga akwai wanda aka sace akwai wanda su da kansu suka kai kansu akwai wanda kuma su bukatan su tawa akida ce da sunan jihadi ba kuma ba su san cewa yaudaran su aka yi ba
Professor Khalifa Ali Dikwa kenan a Maiduguri to da yabu Lawal Bala Kansula ne a karamar hukumar Gwarzo dake jihar Kano arewacin Najeriya wanda duk da mukamin da yake rike da shi da kansula hakan bai sa yayi watsi da sana'ar da yake yi ba wato sai da shayi kamar yadda ya faɗa wakilinmu Baraka Bashir a wannan zantawa da suka yi
to shi ake tunda a matsayina na dan majalisa zababbe mutane dai da yawa suna zaton gaskiya ba zan ci gaba da zuwa gurin shayi ba amma ni kuma tunda na san amfaninta a gurina na ci gaba na dora na ci gaba da yin sabgar shayi na ina gudanar da sabgar al'umma sunana Tayyibu Lawan Bala in kiyata ko nickname shine dan talaka ni kansar ma hukumar gwarzani mazabar sabon birni a halin yanzu ni ne zababban kansila na mazabar sabon birni sannan kuma ni ne dukuci sifika na karamar hukumar gwarzo a kalla mutum na uku kenan a kunshin jagoranci na karamar hukumar gwarzo so na fara sana'ar shayi ne a kalla shekara wurin tafas ko goma abin da ya ga hankali na ga fara wannan sana'a ta wata shayi shi na fara shiga cikin al'amarin gwamnati ta local government a cikin gwamnatin shekarun wacce aka saba a 2007 a daidai wannan lokaci na tsaya takara ta kansila da ban samu nasara ba na zo an ba da official assistant na chairman na shugaban karamar hukumar gwamnati bayan na gama wannan special assistant mai ba shi mai shawara na musamman a karamar hukumar gwarzo na dan sauka na kan tsawon wasu lokaci haka watanni kafin a ƙara yin zaɓe na ƙananan hukumomi to wannan saukar da na yi sai na ɗanɗana wani abu na rashin wani abu a hannuna ma'ana na rashin kuɗi a hannuna wannan ya bani sai na fara tunanin to meye makomar rayuwa ta ta siyasa da kuma rayuwa ta ta gwamnati da kuma rayuwa ta ta ɗumba gwamnati sai na fara tunanin nemo wa kaina makoma sai ya bani damar na zo na nemi rumfa a bakin asibiti general hospital na gwarzo inda ta su bikinin sai na fara ma wani sana'a na sai da roba da kaya na jarirai da waye to sai na ga daidai location din rumfar inda aka bani ba wannan sana'ar yake bukata ba shine abin da yake bukata sana'ar shayi ni mutane na suna iya samu na anan suna iya samu na a gida tunda kofa ta a buka take kuma nan guri ne matattara ta al'ummar mu gaba daya in ba wannan ba shi da lafiya wani yana da lafiya sannan muna samun gurbi a gida wannan an san gurbi kuma ina fitowa gurin nan kullun akalla da safe in ina da abin da ya shafi harkar office ko harkar al'umma ta na zo na dan taba abin da zan taba shi da yara a gurin in tafi in je in wancan in na gama wancan kuma in dawo tura ci gaba da wannan kalubale ta ne wanda shi kuma bazan dauke shi a matsayin kalubale ba kalubalen shine wani zai zo ya ga shi zuwa yayi ya sha kyauta to ita kuma sana'ar na ba ta wani matsayi na musamman zai iya ma kyautar abin da ba za ka iya sayan kayan da shi ba amma kuma ba lalle ne in iya baka shayin kyauta ba saboda shi wannan na dora shi a wani gwadabe ne na sana'a ce ina kare ta a matsayin ta na sana'a da can mutane na samu kansila ta da shayi to ni ina kira ga matasa da waɗanda suke siyasa da waɗanda ba sa siyasa su gane cewa sana'a abu ce wacce take da sirri da rufin asiri a cikinta kuma ɗan adam mutuncinsa baya ɗorewa sai ya kama wani abu nashi ne na sana'a matakar ba za ka kama wani abu na yi ba to za ka zama mai ragaita za ka iya lalacewa in Allah kuma bai sa za ka lalace ba za ka iya zama dai gakanan sai dai cikin wuya take rayuwarka kawai
Dayyabu Lawalabala kenan kansila da ke sai da shayi a karamar hukumar gwarzo da ke jihar Kano Najeriya to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka madallah yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambal zai gabatar mana kan yadda ake sana'ar yin ciyawa.
Sana'ar ciyawa da ake ba dabbobi tana daya daga cikin sana'o'in da yan arewacin Najeriya ke tinkaho da shi a kudancin kasar don samun abin dogaro da kai. Na tattauna da wasu masu sana'ar ciyawa don jin yadda sana'ar ke tafiya a nan jihar Oyo.
Kuna na Faruku Wanga, aiki na aikin ciyawa nake.
Yaya kasuwancin ciyawa ke tafiya a nan birnin Ibadan?
Kasuwancin ciyawa alhamdulillah, saboda kasuwanci ne, lebaranci ne, amma kuma lebaranci ne irin wanda kadan dokar lalurorin talaka irin namu.
Wannan sana'a ta ciyawa tana biya ma bukata?
Eh, tana yi bakin gurguru insha Allah.
Amma ka taba yin wani abu da za a ce a taho a gani cikin aikin ciyawa?
Eh, na taba yi.
Kamar da me kai?
Na dai dai cikin ciyawa na yi aure, cikin ta na yi bukusunan nakin yayana, sannan kuma da wurin kwanci kwanciya na gidana cikin ciyawa. Kuma Allah ya yi min wannan
ciyawa ta kushanu da yake cin ta koko har da kananan dabbobi kamar tumaki da awaki.
Ko wai mai bisa shi inje masa cin ciyawa ne, ana towa ana siya gare mu ana basu, amma alade ana kai ma ciyawa ya hanka gare mu ana zo a siya gare mu.
Alade ma shine cin ciyawa
kware da gaske.
Irin wannan da kuke saidawa?
Eh, akwai irin wanda suke ci don ciyawa ta danganta kala kala ce.
Wace iri alade ke ci?
Muna ce mata kausa kausa, ita ya hanka kai ma alade yana cin ta.
Yanzu kamar ka taba koya ma wani wannan sana'a?
Sosai, jama'a su ma sun kai yawa wa'inda na koya ma insha Allah.
Kamar dawa dawa ka koya ma aikin ciyawa?
To ban Elisa yan saboda jama'a sun yawa bakin gurgudu insha Allah. Ina da jama'a da dama wa'inda na koya ma wannan sana'a, su kuma su koya ma wasu.
Kamar cikin ƴaƴanka ko ƴan uwa akwai mai aikin ciyawa?
A'a, ƴaƴana ba mai aikin ciyawa, amma akwai ƴan uwa na. Ƴan uwa na kasu sun kafi yawa. Akwai iyan yanne, akwai iyan abokai, duk wa'inda muka zama tare da su. Sannan akwai ƴan uba haka muna tare da su insha Allah.
Kuma ka dade kana wannan aiki?
Na dama insha Allah, rabbi dan na kai shekara kusan 28 ina wannan aiki insha Allah.
Baton tun ka han wannan kasuwa ta dawo nake.
To ana Bodija nake insha Allah. Duk lokacin mulkin Abacha insha Allah na san ibada ina aikin ciyawa.
Sunana Sani Mai Harawa.
Me zaka ce a game da wannan aiki na ciyawa?
Wannan aiki na ciyawa mun dade muna yi ne kwarai da gaske, na shekara 30 ina yi ne tsakanin ciyawa da Harawa.
A wani gari ka fara aikin ciyawa?
Can tun muna Bodija na fara aikin ciyawa da ake Harawa. Allah ya kawo mu nan ne. Allah ya kawo mu nan ne har matsayin Allah ba mu sarki nan ne na ciyawa irin ciyawa, saboda jama'a al'umma da yawa kowa na yi ciyawa, yana yi ciyawa, sannan shanu na ci, awaki na ci, raguna na ci, raƙuma na ci.
Kamar wannan ciyawa kala nawa ce?
Ciyawa kamar yanzu ciyawa nan ne dai da muka je muka yi wata ta kai kala hudu.
Kamar wace iri da wace iri?
Akwai kausa kausa, akwai jazama, akwai harkiya, akwai abin nan gamba. To ni yanzu a yi ni yanzu ba ni wata ciyawa, amma jama'a ta suna yawa.
Idan ka ce kana saidawa ne, gani kana saida kai nawa?
Gani dai to dai ina saida kai 30, 40, 50 ma ina saya.
To ka saida gaba ɗaya?
In saida Allah ya dinda kaɗan kaɗan, hankali hankali.
Yanzu nawa ake saida kan ciyawa?
Yanzu abin da ka saida kan ciyawa 700 muka saidawa.
Ko akwai wani lokaci da ciyawa za ta yi sauki ko za ta yi tsada?
Akwai lokacin da ta yi sauki kuma mu sai 400-500 ko wace iri.
Menene matsalar wannan kasuwanci na ciyawa?
A kasuwanci mu na ciyawa bai da wata matsala wallahi halau muke.
Kamar ba wani hadari ko wata matsala?
To ba wata dai matsala dai yanzu kuma Allah ya kare.
Sunana Umar, wallahi aikin ciyawa nake yi.
Me baka sha'awa shiga aikin ciyawa?
To wallahi zan kyawun da aikin ciyawa ba ni rashin tayi shi yasa ne ciyawa, wallahi don in ga da tayi wallahi bayan ta don aikin wahala ne.
Yanzu da a ce kana da jari baka yin ciyawa?
Ai, ina da jari ba aikin ga.
Da me zaka yi?
Kasuwanci zani ko magana gaskiya ba.
To yanzu kana zuwa daji kana yin ciyawa?
Ina zuwa daji na yin ciyawa.
Yanzu a yini kana yanku kai nawa?
Ga yini ina yanku kai 10 kai 15 har 20 ina yanka.
Nawa kake saida in ka kawo?
To in ni kawo ga sari 500 ne, ga mai waran da kuma 700 naira ne.
Watan 700 kenan?
Eh, 700 ba.
To bashi ne ko kudi hannu?
Eh, to watakila ya yi daidai da kasuwa za a ba ka kudi hannu, in kuma ba kasuwa ka jira sai an sai da ba kudi.
Ko ga masu sari?
Ko ga masu sari ne.
Ma sai da kansu fa?
Ma sai da kansu da sun siya za su biya kasuwa za su ba da kudi.
Ka taba fadawa wani hadari kamar daji a game da wannan ciyawa?
Babban hadari ko na fada mallan Hassan, don kana daho kan ciyawa kana sauri kai daidai ka fada rame da kai da kan ciyawa nan za ku dunkule ku hadi. Wani bi ma sai kai kuwa babu wanda ka jinka, sai ka rade kwance sannan ka tashi. Ka dauri kuma abin ka wani ba kamar aza ya dole ka bi dole ka amma ka aza ka anda za ka jewa.
An ce kuma wani bi kuna ta haka tawa me gaskiya abin?
Magana nan gaskiya ne, ka tawa maciji ba abin da ba mu taka.
Ka taba taka ka tawa?
La, na taba kuma na fada rame na fada rijiya.
Ka taba ganin maciji?
Na taba gani wallah.
Wani iri ne?
Akwai kasa, akwai baki, akwai gajerabawa irin kallon macin da babu sai dai wanda baka yi daidai da shi ba.
Kana da
maganin miciji bani da tsari Allah da nake tare da shi wallahi
Abubakar dallahi da yake
ya kake doka wannan aiki da haka ne ciyawa
to wannan aikin da nake doka na ciyawa hakika kamar yadda abokin zama na ya faɗa rashin wani aiki ne yake sa ana wani aiki din don saboda in ga jari gaskiya ni ma da na kama wata sana'a wadda na taba yi ba wannan din ba don na taba yin wata sana'a wadda ba wannan din ba hakika amma ko yanzu ga dai ina daisa himma ina nan ina yi gurgudu ina dan tana da wani abu in samu abin da na koma mu ga sana'a nan da nake yi in bar wannan aikin na leburanci
to da yanzu a ce ka samu kuɗi wace sana'a kake son ka komawa
san da na dan taba wata sana'a ta dabino da gujiya irin wadda aka ce ma kwaruru wasu su ce mata barashi wasu su ce mata takuriga wasu su ce mata mai koko yare dai fanni fanni na jaha jaha din ne kai injin suna mata irin wannan sunan sannan da abin da muke cewa mazan kwaila wadda ake yi da arake da suga din don na taba sana'a su a nan garin gaskiya
wannan ciyawa ka taba zuwa wata jaha banda nan jahar Oyo kai wannan sana'a ta ciyawa
a iya nan jahar Oyo nake yin sana'a ta kuma tun zama Borija akan yin ta tare da ni din har Allah ubangi ya kawo mu a nan wurin kuma muna nan muna yi din ba mun hasa ba kuma in Allah ubangi ya kadarci mun kacin mu lokacin barin ta bari za mu yi din mu kama wata
amma a arewa baka taba yin wannan sana'a ciyawa ba
a arewa ba ne wannan sana'a ciyawa sai dai in je daji in dobo in kama dabbobin gidan mu
to kamar irin arewa akwai ciyawa kala kala akwai bubburwa akwai harkiya akwai karangiya akwai balashiya akwai dan harkami kamar nan ma duk akwai su
a gaskiya nan ba irin waɗannan akwai nan gaba nan iya muna da kausa kausa muna da gyazama muna da gamba muna da ita harkiyar ta samu nan ga muna da wanda muke ce ma yan ruwa sannan yan ruwa din sun bambanta kala kala muna da wanda muke ce ma mai kunwa muna da wanda muke ce ma ja'in ja muna da wanda muke ce ma gashin bature muna da wanda muke ce ma mai gaba daga cikin ciyawoyi yan ruwa kuma nan da wata ɗaya zuwa biyu su za mu huskanta saboda ta tudu za ta kare mu kuma mu ta ruwan din
to a cikin waɗannan ciyawoyi da kalli safa wane kala cikin su shanu suka fito
a yanzu dai ko wace sani ana ciyin ta sai dai daga su masu shanun da ke nuna muna zaɓin rayuwar su amma ga su dabbobin an kai musu ko wace iri an kai mu dabba shi suna ci sai dai kai ga mai sani ya din abin da kake ra'ayi ga rayuwar ka shi za ka iske ka saya din ka iske shi sai in baka iske shi ba sannan ka hankura da wanda ka gani din
sunana Musa Muhammad ina shiga daji wurin ciyawa sosai ma
wane bangare kake shiga ce zuwa yin ciyawa
na fi yawan shiga cikin garin Mane wajen ciyawa dan yanzu haka ma daga Mane ne fito wurin ciyawa
to Mane tana nisa ne
Mane tana da nisa gaskiya amma ba ta nisa yadda kake nufin nan tana da nisa ba da yawa ba dai
to in kai yau ciyawa ya hake kawo ta nan kara
in yau ciyawa cikin dajin Mane ni kuma zan fito daga cikin dajin in zo cikin garin Mane in nemi mota wani lokaci zan iya samun mota naira 100 ta dauko ni ta kawo ni nan kara ta sauki
kamar ko wane kan ciyawa naira
100 ko wane kan ciyawa naira 100 ake dauko mishi daga dajin da ni yanke shi
ko da ya kai guda nawa
ko da ya kai guda 20 ko ma 50 ne naira 100 ake daukowa kai shekara 5 ina yanka ciyawa garin nan nan jahar Oyo ba kuma in Allah ya so da in ka gana can da daji to sai dai in Mane yana ga babu ciyawa sannan in can da daji amma in dai tana da ciyawa zan iya wata 5 6 garin nan Mane nake yanka haki ka in koma birnin Kebbi State yau din ma na yanko guda 10 gobe ma zan koma in yanki 10 jibi ma zan koma in yanki 10
kullun goma haka yan
kullun goma nake yanka inda ni nake saidawa da kaina
ka ba ma sari
a ni ban ba da sari gaskiya ni ma saboda me ni ma ina sara ta wani
ka ba da sari kamar a shirfi su banka mana
to ai masu sari ne suke mana karanci ne shi yasa mu ma muka kama sarin matsalolin ciyawa gaskiya ana samun su kuma wani lokaci ba mu samun su saboda ni gaskiya na shiga matsala ta ciyawa don na taba fadawa rijiya da ni da kan ciyawa ni fada cikin rijiya ta kai wagga da take gidan ciyawan nan ta kai gaba 10 Allah ya kaddarci ai mata irin wani rami rami ai mata matakai to sun tatta ko hannu fito ciki amma shi wannan kan ciyawa da ni shiga da shi can ne boro shi
Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Ghana na tunanin tura wasan fitgwani na gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 tsakanin ta da Zimbabwe a ranar Asabar zuwa Lenclen Stadium da ke Obuasi bayan hukumar ta yi karambata da hukumar da ke kula da wasannin motsa jiki NSA akan bayar da takardar izinin shiga kallon wasan hukumar kwallon kafar tana nan tana juyayin dage wasan daga Cape Coast ana saura kwanaki 4 a yi wasan abu da ya tabbata akan abin da ya jawo haka sai dai akwai jita-jita cewar hukumar kwallon kafar na son gujewa yin arangama ne da hukumar wasannin motsa jiki wurin amfani da stadium din na Kebkus kuma abinda aka ce shine sadadi ne zancen takardar izinin shiga kallon wasan yayin da FA ta so matsara takardar izinin NSA mai mallakan filayen ta yi kashe digamme da yin amfani da duk wata takardar izini da ba ta dauki da tambarin ta an rutar sheda Mubarak Wakasu dan wasan tsakiya na kasar Ghana daga ɗan wasan Black Stars da za su kara da Zimbabwe a dalilin rauni da ya samu Wakasu na a cikin ɗan wasa biyar a cikin 32 da aka dakatar don wannan wasa hukumar kwallon kasar Ghana ranar Litinin ta ce rukunin ɗan aikin fasaha da coach Malvan Rogovic ke jagora ya dau wannan mataki ya dai samu rauni ne yayin da yake yi wa kasar Ghana wasa a watan jiya kasancewar sa kusa na kungiyar Black Stars rashin nata babban koma baya ne ko da yake coach Rogovic da ɗan wasan nasa za su nakalci mafita akan Zimbabwe ɗan wasan na Sanshen FC ya zura kwallaye 13 a wasannin 65 da iya yi wa Black Stars tun da aka fara kirarsa a shekara ta 2012 babban mai koyar da bafana bafana wasa Hugo Bruce ya ce yayi imani zai yi nasara akan Ethiopia a wasannin fiddagwani na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 duk da zargin makarkashiya kungiyoyin biyu za su yi wasa fita biyu a tara ga watan Oktoba a birnin Addis Ababa da zagaye na biyu a ranar 12 ga watan na Oktoba shekara ta 2022 mai koyarwan dan kasar Belgium a cikin wata gira ya ce je yake kamar ana yi masa makarkashiya yayin da wasu club sun karki sakar masa tsayin wasan su wa wannan karambata yace ya fuskanci wasu iye-iye tun da ya kama garga mara aiki na babban mai koyarwa coaching din na shekaru 69 an hana masa damar shiga yayi kallon wasan Orlando Pirates a Orlando Stadium yayin da za su kara da Mamelodi Sundowns a gida sai da ya kuka akan television kasa lokacin da ya ambata sunayen waɗanda za su yi masa wasa da wannan muka so karshen labarin wasannin Radwan Lamuktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma sai labari a takeice
Amurka na gargadin gwamnatin rukun kwariya ta Mali kan kariya duk wata yarjejeniya don amfani da sojojin haya daga Wagner Group ta kasar Rasha don taimakon tsaro da yaki da ta'addanci. Jim kadan bayan Taliban ta hamɓarar da gwamnatin Afghanistan, gwamnatin kasar Canada ta sanar da cewar da farko za ta karbi bakoncin 'yan gudun hijira guda 40,000. Haka zalika an ji cewar yayin da ya rage shekaru biyu na wa'adin mulkinsa shugaban Salio Julius Maada Bio ya shaidawa muryar Amurka cewar faɗaɗa 'yancin siyasa inganta ilimi rukun shugabanni da suka gabata a kan cin hanci da rashawa shine abin da gwamnatinsa ta mai da hankali a kai.
Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe wato agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu kan a madadin Yusuf Ali Farande da ya ta ni gabatarwa sai Julie Ledes Gresham da ta haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.